Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilo hazubu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana, sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abice tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen namu na yau Laraba 28 ga watan Fabrairu shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Hadkwatar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun bindige wasu makiyaya su 10 har lahira a jihar Adamawa. Wani babban jami'in leƙen asirin Amurka ya faɗa a jiya Talata cewa shugaba Donald Trump bai bashi takamaimen umarni na ɗaukar mataki akan yiwuwar katsalandar da Rasha za ta yi a zaɓuɓɓukan 'yan majalisa a cikin wannan shekarar 2018 ba. A halin da ake ciki kuma, wata daraktan yaɗa labarai na shugaban Amurka Donald Trump mai suna Hope Hicks a jiya Talata ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken alaƙar kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da Rasha.
Kanin labaran kenan. Masu sana'ar keken napep a jihar Plateau sun ce a kai kasuwa wani shiri da gwamnatin jihar ke ta fitar ga masu sha'awar ci gaba da wannan sana'a bisa korafin cewa muna kuma da rahoto kan kokarin kungiyar malaman jami'o'in Najeriya reshen jihar Taraba na inganta rayuwar waɗanda rikicin Fulani da makiyaya ya shafa, sai kuma shirin demokradiyya a yau na Sahabu Imam Aliyu wanda a yau zai nazarci siyasar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Kafin nan ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Hadkwatar sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun bindige wasu makiyaya su 10 wanda suka yi ƙaurin suna har lahira a jihar Adamawa biyo bayan wani hari da makiyayan suka kai a kan garin Numan. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya fassara wata sanarwa da sojojin suka bayar a yammacin jiya Talata akan wannan nasara da suka yi akan kashe tsagerun da kuma kama wasu a cikinsu. Ga dai fassarar sanarwar na sojojin. Wani babban jami'in leƙen asirin Amurka ya faɗa a jiya Talata cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ce bai bashi takamaimen umarnin ɗaukar mataki akan yiwuwar katsalandar da Rasha za ta yi a zaɓuɓɓukan 'yan majalisu cikin wannan shekarar 2018 ba, ganin yadda Moscow ɗin ta yi ta aikata a zaɓen shugaban ƙasa a shekarar 2016 da zaman taimakawa shugaba Trump ya lashe zaɓe. Daraktan hukumar leƙen asirin na'urori da kuma hukumar kare muradun yanar gizo na Amurka, Admiral Mark Rogers, ya faɗawa wakilan majalisar dattawa cewa ba a bashi wani umarni na ɗaukan ƙarin matakai da ya wuce irin ikon da yake da shi a yanzu ba. Yanzu ya ce ya ɗauki matakai da suke ƙarƙashin ikonsa ne, yana kuma ƙoƙarin toshe duk wasu ƙafa da za a iya amfani da su a cutar da Amurka, inji Rogers a lokacin da yake ba da bahasi ga kwamitin ayyukan soji na majalisar dattawa. Ya ce ba bashi wani ƙarin iko ba. Rogers ya ce ya yi imani cewar shugaban Rasha Vladimir Putin ya ɗauka a ransa cewa babu wani mummunan sakamako da zai iya fuskanta don ya yi katsalanda a zaɓen Amurka, a saboda haka zai ci gaba da yin irin wannan katsalandar. Admiral Rogers ya ce ba mu ɗauki matakan da suka wadatar ba wajen takalar wannan batun. A hali da ake ciki kuma, wata daraktan yaɗa labaran shugaban Amurka Donald Trump mai suna Hope Hicks, wadda ta jima tana aiki tare da shi a jiya Talata, ta bayyana gaban kwamitin majalisa mai binciken alaƙar kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da ƙasar Rasha, sai dai ta ƙi ba da amsar wasu tambayoyi da 'yan majalisar suka yi mata akan aikinta na tsawon watanni 13 a fadar White House. Kwamitin kula da ayyukan leƙen asiri na majalisar dattawan ya gana da Hicks a asirce, wace a farko take aiki da iyalan Trump a matsayin jami'an hulɗa da jama'a, kuma mai magana da yawun 'yar Trump Ivanka Trump domin tallatar da kasuwancinta ta sutura kafin daga bisani ta shiga kwamitin yakin neman zaben Trump wanda ya yi nasarar lashe zabe. Kafin fara sauraren bahasin, dan majalisa Chris Stewart, dan jam'iyyar Republican daga jihar Utah, ya faɗa wa manema labarai cewa Hicks za ta ki amsa wasu tambayoyi akan aikinta na fadar White House. An kwashe sa'o'i da dama wurin saurarinta, amma ba iya gane tambayoyin da Hicks take niyyar ba da amsa a kansu ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji da farkon labarinmu wanda headquarters sojojin Najeriya take cewa dakarunta sun bindige wasu makiyaya su goma har lahira a Damawa biyo bayan harin da makiyayan suka kai a garin Numa. Ga dai fasaran da Hassan Maina Kaina ya aiko mana akan wata sanarwa da sojojin suka fitar akan wannan nasarar da suka yi.
Wata sanarwa da muka samu daga headquarters sojojin Najeriya da ke nan Abuja, mai dauke da sanya hannun kakakinta Brigadier General Texas Chuku, ta ce sojojin da suke atisayen tseren bira, wato IM a Fatuma, a jihohin da ke tsakiyar Najeriya, sun sami kiran neman dauki irin na gaggawa a karamar kumar Numan da ke jihar Adamawa, inda wasu makiyaya suka kai hari a ƙauyen Gwamba. Duk da sojojin sun isa wurin cikin gaggawa, amma makiyayan sun kone garin Kurmus. Sanarwar ta ce sojojin sun bi sawun waɗannan makiyaya, inda suka cafke guda shida a ƙauyen Gargiji yayin da suke ƙoƙarin tserewa. Ana tsaka da hakan ne kuma makiyayan suka nuna turjiya, al'amuran da ya sa sojojin suka bude wuta akan waɗannan makiyaya suka kuma kashe guda goma a cikinsu. Sanarwar ta ce sojojin sun kuma samu bindigogi da harsasai da kuma adduna daga wurin waɗannan makiyaya.
A gaida Hassan Maina Kaina, Rasha ta fara aiwatar da shirinta na tsagaita wuta domin a gudanar da ayyukan jin kai a yankin Guta na ƙasar Siriya a jiya Talata. Amma wani sabon fada ya kauri a yankin, kana kuma babu alamar farin kaya na ficewa daga yankin da aka kewaye ko isar da kayayyakin jin kan. Akalla farin kaya guda shida ne aka kashe a cikin wuni guda da Rasha ta tsagaita wuta, bisa umarni da shugaban Rasha Vladimir Putin ya bayar na dakatar da kai farmaki a yankin da ke hannun 'yan tawaye, kuma a ba farin kaya damar ficewa daga yankin mai fama da tashin hankali wanda ke kusa da babban birnin Siriya Damascus. Babu wani farin kaya da aka ga yana ficewa a wani shinge da gwamnatin Siriya ta kafa a yankin da ake gwabza yakin, wani wuri da aka ajiye hotunan Putin da shugaban Siriya Bashar al-Assad wanda suke aji a kusa da juna. Rundunar sojojin Amurka na nahiyar Afirka ta ce ta kashe mayakan Al-Shabab guda biyu, kana ta raunta wasu a wani farmaki ta sama da ta kai a kudancin Somalia. Rundunar da ake kiranta Africom a takaice ta ce ta kai farmaki ta sama ne a ranar Litinin.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda masu sana'ar keke napep suka gudanar da zanga-zanga kin amincewa da wani shirin da gwamnatin jihar ta gabatar da suka ce ba shi da wani tasiri gare su. Wakilinmu Zainab Babaji na dauke da karin bayani.
Hukumar kiyaye hadira ta kasa a nan jihar Plateau ta ce za ta ci gaba da aikinta na tabbatar da cewa duk wani mai tuki akan titunan Najeriya ya bi dokar kasa. Kwamandan hukumar a nan jihar Plateau, Patricia Emodi, ta bayyana hakan bayan wani zanga-zangar da masu tuka keke napep suka yi a cikin garin Jos da ya kai ga lalata motocin hukumar guda biyu da wasu motocin jama'a, yayin da jami'an hukumar shida suka samu raunuka ake musu jinya a asibiti. A cewar kwamandan na kiyaye hadura a nan jihar Plateau, ta yi matukar mamaki yadda 'yan keke napep din suka auka wa ofishinta da ke Ring Road a nan cikin garin Jos.
Patrol vehicle namu guda biyu har ma sun sa huta, amma akwai motoci kamar guda 10 sun lalata su, kuma duk windows na office din takadunmu sun yage. Shi yasa muke dole su samu license, don a wurin samun license din za a san shekarunsu ko yake ko ba ke ba.
Nawa ne kamata su biya domin su samu
wannan license? Shekara 3 ne, 6,350. Kamar na motoci ne, Masu
tuka keke napep ɗin dai sun koka ne kan kuɗi naira 5,800 da ma'aikatar sufurin jihar Plateau ta nemi kowannen su ya bayar don a yi musu horarwa ta musamman a kuma tantance ainihin waɗanda ke aikin tuka keke napep a jihar ta Plateau. Wasu matuƙa keken sun fusata da matakin da gwamnatin ta ɗauka kan biyan wannan kuɗi.
Iyayewa na farko sun hana mu shiga Tabiros. An ce sai mun biya 5,800. Mu biya daba.
Abin da muke so ba mu so gwamnati ta sauke mana wannan abin. 5,500 da suke ba mu so mu bayar.
To sai dai a jiya Litinin ne gwamnatin jihar Plateau ta fitar da wata sanarwa na dakatar da zirga-zirgan keke napep a garin Jos da Bukur don maido da doka da oda. Na zanta da wasu don jin halin da jama'a suka shiga sakamakon hana zirga-zirgan keke napep musamman ma yadda ya kasance da taimako ga talakawa da ba su da abin hawa.
Sunana Joseph Isiyaku. Mutane da yawa suna shan wahala, ni da kaina akwai mutane da na kwasa a hanya na ajiye su a wurare domin wani abun talaka ne, ni da kai mu ne muke shan wuya kan wani abun. Su masu keke napep na wurin suke cin abinci, ya kamata gwamnati sake duba wani abun a daka wannan dokan da aka sa.
Abdullahi Rabiu, rashin keken nan ina kawo mana damuwa. Tafiya a kafa gashi nan, muna roƙon gwamnati a sulhunta. Kwastomomin mu masu zuwa babu su.
Abdulaziz Abdullahi, kisa akwai wajajen da motoci ba sa iya zuwa sai keke. Kuma kin ga yanzu masu motar nan a zahirin gaskiya inda ake zuwa naira 50 sai su saka shi naira 70. Mota ya tsaya in ba wai kina da dan karfi ko wani abun nan ba sai ki ga ana ture tu. Gaskiya gwamnati dai ta danyi hakuri ta bar yan keke napep da dawo. Dan gaskiya keke napep din na iya ce ko ba kadan ba.
Tuni dai ma'aikatar sufurin jihar Plateau ta dakatar da horon da ta fara baiwa matuƙa keke napep din. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Mallam Allah magani, annabin Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar makula da su.
Aka yake to a jihar Taraba kuwa kungiyar malaman jami'o'in Najeriya reshen jiha ce ta dauki matakan inganta rayuwar waɗanda rikicin manoma da makiyaya ya shafa a jihar. Shugaban kungiyar Dr. Ruben Jonathan ya bayyana wa wakilinmu Ibrahim Abdulaziz dalilan kungiyar na daukar wannan mataki.
Da wannan hayaniya ta faruwa ta lau da wurin su wurare kewaye da shi, muka ji da kuma muka gani a television inda yan uwa wanda suke wurin suna shan wahala. Mutane ba su da gida, ba su da abinci, ba su da kayan sawa. Wanda ya fi ban tausayi ma wata rana haka na kalla TV, wata mata ta fita da abun nan da ta fita da shi ba komai da yaro a hannu tana gudu. To kaga wannan abun tausayi ne wanda ba taba tunani cewa zai faru ba. A wurin nan da nan muka yi meeting namu mu malamai na jami'ar. Mace to yanzu yaya zamu yi? Ya kamata mu taimaka ma waɗannan mutane. A wurin sai muka hada abinda mun yi hada, sai muka dan saya musu abinci kadan. Ka sai ne ba zamu iya saya inda ya kamata mu kawo musu ba. Amma dan kokarin mu muka saya domin mu zo mu nuna musu. Mu abinda mun so fi so ya faru shine su nuna mu nuna musu cewa muna kaunan su da kuma abinda ya faru da su mun da mu kware da shi. Shi yasa muka zo muka yi wannan abu.
To wai ko wani irin kakin tallafi suka kawo? Haila yau dai gashi kaman kungiyar malaman
mun samu wurare biyu kan biyu wanda mun ga mutane na sun fi shafa. Muka identify wannan camp da wani camp a can Abuja phase 2 wanda suka yi gudun hijira din zuwa wurin. To da muka zo sai muka zo da masara da main jarkan da kuma kayakin sawa akwai sabi akwai tsofaffi wanda mun gani ya kamata mu cire daga namu mu taimaka musu. Duk mun cire wadannan da magi muka cire muka kawo musu.
Alhaji Muhammad Bakari Katibu da ma sauran 'yan gudun hijiran da suka baro gidajensu a yankin na Katibu duk ko sun bayyana farin cikin su ne game da wannan taimako da suka samu daga kungiyar malaman a yanzu.
Babu da zan san ce mun gode musu, Allah saka musu da su. Kungiyan ASU na jihar Taraba mun gode musu, Allah saka musu da alheri da taimakon da suka mana da shawarwarin da suka bamu don ba kungiyan da ta kawo mana taimako nuna damuwa da mu kamar fiye da yadda suka nuna mana.
Sunana Ummi, na gode wa Allah, na gode wanda suka kawo, Allah ya musu albarka.
Baya ma dai ga al'umman Katibu, hakanan kuma kungiyar malaman ta ko bada irin wannan tallafi ga ma sauran al'ummomin da lamarin ya shafa a yankin na karamar hukumar Lahu.
Ne baba Gayus, madaki daga labaro muna da babban godiya kware da muka gudun hijira ba su bar mu baya ba suna taimaka mana da shi da sa daga gure su
saraya mamma mun gode dan masara da jani da buhu maki da gishiri mun ce mun gode mako
kamar yadda malakaluma ke nunawa daruruwan jama'a ne suka rasa muhallansu sakamakon harin kabilancin da aka kai a kauyukan Katibu Baba Gasa da ma wasu kauyuka biyu na karamar hukumar Lawo dake cikin jihar Taraban a kwanaki lamarin da ake dangantawa da fadan manoma da makiyaya kuma aka sari maharan kamar yadda rundunar yan sandan jihar ta tabbatar sun ko fito ne daga jihar Adamawa dake mamu kwaftaka da jihar Taraba ko dake kawo yanzu lamura fa sun kwanta wadannan yankuna Ibrahim Abdul Aziz Sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani
na Toma da lakada dai a sha'afa kuna tare da Sashin Hausa na murar Amurka birnin Washington DC yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 12 da minti 16 na asuba ga shirinmu na gaba
Demokradiya a yau Cikin shirin tsaye da shugaba Buhari yana nufin APC ta lashe zabe cikin sauki kenan abinda zamu duba cikin shirin a yau kenan Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya Masu iya magana ke cewa kana naka Allah na nasa Burinmu a yau shine mu gabatar muku da jawabin da mai martaba sarkin muri Alhaji Abbas Tafi da yi kan hanyoyin magance rigingimu tsakanin manoma da makiyaya da kuma wasu fitintunu tsakanin sauran al'umma amma sawun giwa aka ce ya take na raƙumi sai ku yi mana aikin gafara a bi mu bashi zuwa shirye-shiryen mu masu zuwa kamar yadda wata gilba za ku kasa ji ba jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta tabbatar wa shugaba Muhammadu Buhari zama dan takarar jam'iyyar ba tare da hamayya ba a zaben ƙasar da za a yi baɗi jam'iyyar ta cimma wannan matsayin ce a jiya talata a wani taron kolin committee zattasuwa na jam'iyyar da aka yi a Abuja mai malawa da shine babban sakataren jam'iyyar na ƙasa ya tabbatar wa Umar Faruk Musa a haka
ina nuna maka ai wannan abin da committee koli na jam'iyyar ta nuna yau ta gamsu da kamun ludayinsa ta gamsu da jagorancin da yake yi ka san idan gamsuwa shike kawo a jefa kuri'an amincewa ai inda akwai na kasu ka san ba za a jefa masa kuri'an amincewa ba wannan kuri'an amincewa an amince da shugabancinsa kenan wannan shine abin da ya nuna
to ina cewar idan wani dan jam'iyya yana so ya tsaya takara da shugaba Muhammadu Buhari ko wani dan jam'iyya yana so ya tsaya takara tare da duk wanda ma ke sha'awa kamar shugaba Buhari ana nuna ba zai tsaya takara ba sai in shugaba Muhammadu Buhari ba ya so
kware da gaske ai wannan shine abin da ya nuna saboda ai in aka ce maka an je kamtin kuriyan amincewa ai ya kamata ta fahimci abin da ake nufi wannan ya nuna cewa illahirin ƴaƴan jam'iyyar APC ai duka akai maka ce masu ruwa da tsaki na jam'iyyar gaba daya suna wannan meeting din to kuma aka jefa wannan kuriyan amincewa to kaga in ba mutun ya fito yaje shi baya ciki bane an riga an amince da shugabancinsa an amince da yadda yake gudanar da mulki an amince da kamun ludayinsa an gamsu da yadda yake tafiyar da kasan
Na tambayi Dr. Said Ahmed Duka wani jami'ar Bayero ta Kano shin APC ta lashe zabe kenan da wannan mataki na tsaye da shugaba Buhari?
To, jam'iyya tana da rikice-rikice da yawa a yanzu. Amma idan kai da aka ji da cewar bangaren Yarbawa zai wahala fita daga APC saboda dukkan matsalarsa a yanzu a ciki take zai wahala da sabbaci da tabbatar da nasarorin da suke ta samu a dalilin gwamnatin APC ba sannan kuma in kai da akari da irin yadda har yanzu farginin Buhari a arewa ya tsara da jininsa to za ka iya cewa waɗanda suke jin da su gamsu ba da yawa za su dawo su bi layi musamman daman a arewa ne waɗanda ke matsalar su ya ta bayi da su nemi su ci gaba da alakanta kansu da Buhari har zuwa zaɓen gaba don kuwa ne zai taimaka a arewa ma yin da ɗan ci gaba a jinkule.
To.
Sannan kuma har yanzu ba a tabbas wa PDP za ta fitar saboda haka gwargwadon yadda PDP ta iya warware matsalolin ta fitar da ɗan takara karɓaɓɓe, gwargwadon yadda ya fi za ka ce akwai ƙalubale, gwargwadon kuma yadda ta kasa yin haka, gwargwadon yadda za ka ce ci bilis a gurin APC.
To, ku masana kimiyyar siyasa, ta ya kuke fassara rashin halartar shugaban majalisar dattijai Bukola Saraki a taron jigajigan jam'iyya da shi shugaba Buhari ya yi ko a maraicen Litinin, sannan kakakin majalisa ya halarci wancan zaman na ranar Litinin, amma zaman da aka yi jiya na dan Talata inda aka amince shugaban kasa a zaman dan takarar jam'iyyar Bukola Saraki da shi shugaban kaya da Dogara dukkan su ba su halarci wannan zama ba, akwai wani abin da za a iya dauka daga rashin halartar su?
Alamu ne na cewar bangaren ɗan majalisa za su ja daga, duk wannan zai nuna maka hasken cewa wato za su yi abinda kaman ba gishiri na ba kaman da.
Wannan yadda suka ce sai an fara yin zaben su, hukumar zabe ta ce ita fa yadda ta tsara haka za a tafi, kuma akwai masana shari'a da suke cewa haƙƙin tsara yadda za a tafi zabe, a za a yi zabe da jadawalin zabe haƙƙi ne na hukumar zabe, majalisa ba ta da ƴancin ta yi wani canji daga cikin sa.
Canji jadawalin zaben nan wani abu ne da wataƙila sai ya danganta su ga kotu, saboda wasu ganin wato ba su da iko, hukumar zabe ce take da iko, wasu kuma suna ganin suna da ikon su canza dokar zaben wadda ta baiwa hukumar zabe din iko. To magana ce ta kuma wannan ko sun bi matakan da suka dace kafin su yi wannan gyaran in ya shafi tsarin mulki, in suka ce sun bi ba a gamsu ba dole kotu ce za ta iya raba wannan, saboda haka wannan wani abu ne daban. Amma ko wannan zai yi tasiri a kan zaɓen shugaban Muhammadu Buhari ko ba zai tasiri ba, wannan zai wahala a iya samun tabbas, domin in so suke yi in sun haye yi wannan abu da kuma shugaban Muhammadu Buhari ba zai haye ba, ina ganin wataƙila zai musu wahala in dai har su suka haye ɗin.
Tun cewa a bari sai an fara zaɓen su kafin a zaɓi shugaban ƙasa, na daga ciki ne ko akwai abin da kuke ji cikin wasu dalilai da yasa suke jan ƙafa?
To, ina ga biyu ta haɗu. Na farko suna tunanin tasu makomar a siyasance makamansu wato komawarsu. Na biyu kuma wato akwai abubuwa da yawa da suke damun su game da yadda shugaban ƙasa yake tafi da al'amuran ɓangaren zartarwa da alaƙarsa da su, da kuma wasu ma'aikatan gwamnati da suke ta kuka a kansu ya ƙi sauraron su. Kuma wannan gaba ce gaskiya wacce ɗan siyasa zai so ya amfani da ita ya shimfiɗa shari'ansa.
Alama ta farko da ake gani na ƙalubale da jam'iyyar APC ko shugaba Buhari zai fuskanta daga majalisa, alama ta nuna ko?
Kwarai kuwa. Akwai daga majalisa, kuma jibin su tsammanin akwai a cikin jam'iyya ba ma. Wato sai an kwana da sanin cewar akwai ƴan jam'iyya da yawa da kuma lamarin bayi musu daɗi a inda ake tafiya. Don haka ba abinda ba ne idan aka je convention ya ji bayani saɓanin abin da suke ji yanzu.
Dr. Duka, waɗannan koke-koke na san rai ne, ma'ana na bauta jam'iyya ina jira a saka mini ba a yi mini ba, ko kuma yana daga cikin koma bayan harkar gwamnati domin an yi shekara uku ba a naɗa shugabannin hukumomi ba?
Gaskiya ya wuce a ce nasarar rai ne, idan da wataƙila nasarorin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sun kai mizanin da ya kamata a ce kowa ya sallama, da kowa ƙorafin ma da bai taso ba. Amma magana ake ta cewa mutane da yawa ba su gamsu da irin nasarorin da aka samu ba. An samu nasara ɓangare kaza, kuma tana neman ta warware ta ɓangare kaza, sannan ga guri kaza, ga matsala kaza, ga matsala kaza. Saboda haka waɗannan kuma ana ganin wato waɗanda aka ɗorawa amanar abin da yawa su ne za ka tafi da abin yadda ya kamata, kuma an ƙi a saurari kuka, an ƙi a yi canji, an ƙi a yi gyara. To duk waɗannan gaskiya dalilai ne kwarara da suka fi ƙarfin a ce kawai biyan buƙatar wani ne saboda ƙasashe a gani
wata doka kamar
manta kukan nan ya fito kar ka manta malam sahabu kukan nan ya fito daga waɗanda su ba mukamin gwamnati suke nema ba yanzu gaban kasa da ta fara bara yanzu gwamnatin Kaduna ɗan Rufai da ita da fitar da wasiƙa tun 2016 yanzu tsohon shugaban kasa Obasanjo tsohon shugaban kasa Babangida duk kaje ba wani mukami waɗannan suke nema ba ai amma suka ce tafiyan nan akwai gyara a duba kuma ba a yi gyaran nan ba har yanzu.
Masu sauraro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiya yau na wannan mako. Sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Umar Faruk Musa da Nasiru Adamu Likaya wanda ya mana fassarar jawabin mai martaba sarkin muri da bamu samu damar kawo muku ba. Da kuma Dr. Said Ahmed Dukawa da ya mana fashin baki da Chibahiro Diodo ne da Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ne sai Abubakar Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku.
To a gaida sahabu kafin mu karkare ga wannan sako.
Ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka huiba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da.
Duk inda aka ce yaran nan suna nan sun tafi da sojojinsu duk sun bi wurare sun tafi aka ce suna garin nan sun je garin aka ce ba kowa gaskiya abin sai dai mai ta addu'a
kun ana maganan security ana fa magana ne kawai a radio da television amma a aikace din gaskiya ba haka bane gashi yanzu illan barin komandan Boko Haram din gashi an je an sake ɗebe ƴaƴan mutane a dabci
yaran da sun ga mota suna gari kamar sojoji ne da haka ne suka yaudare su suka dauke su
da wannan gwamnati da ake ganin gwamnatin talakace mutanen North East da Najeriya da arewacin Najeriya gaba ɗaya suka zaba gaskiya ta yi felin na mutanen wannan yanki
ƴan matan dabci wannan makon a shirin domin iyali ku kasance tare da mu
kai mata sune duniya sune dadihin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke
haka yake sai ku kasance da shirin domin iyali ranar Alhamis da zai bibiya kan batun sace ƴan matan dabci yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da tashin muhimman kanin labarai.
Rundunar sojojin Amurka a nahiyar Afirka ta ce ta kashe mayakan Al-Shabaab su guda biyu kanan ta raunata wasu a wani farmaki ta sama da ta kai a kudancin Somalia. Rundunar da ake kira AFRICOM a takaice ta ce ta kai farmaki ta sama a ranar Litinin a kusa da garin Jilib da ke tsakiyar yankin Jubba. Wannan shine farmaki na hudu da Somalia da aka kai a Somalia wanda sojojin Amurka suka kai cikin wannan shekarar. A baya sojojin sun kai farmaki akan Al-Shabaab a ranakun biyu ga watan Janairu da ranar 18 da 19 na watan Fabrairu. A halin da ake ciki mayakan Al-Shabaab guda goma suka gudu daga wurin da ake gyara halayensu a garin Garo a daren Lahadi a cewar jama'an tsaro suna fada wa sashen Somalia na muryar Amurka. Mutanen sun gudu ne da misalin karfe 8 na dare a gugun kasar. Yayin da ƴan ta'addar suka haura katanga suka sulale cikin duhu a cewar majiyar jama'ai a yankin Puntland sun ki magana ga ƴan jarida akan gudun mutanen da suka yi amma majiyar ta fada wa sashin Somalia na muryar Amurka cewa shugaban wannan yankin da ake kira Abdulwali Muhammad Ali Gas ya bada umarni a gudanar da bincike. Headquarters sojojin Najeriya ta ce dakarunta sun bindige wasu makiyaya su goma wanda suka yi ƙaurin suna har lahira a jihar Adamawa biyo bayan wani hari da makiyayan suka kai a kan garin Numan.
Kika da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Ibrahim Alfa'ana zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Kafin mu sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga kungiyar Kristocin Najeriya domin rasuwa ɗaya daga cikin jigajiganta Bishop Joseph Bagobiri wanda ya rasu jiya da safe. Allah ba dangi duka jimirin rashi muku mai kyautata namu ƙarshen. Sai kuma fata alheri da taya murna ga Jamilu Bawar Rijau da amaryarsa Aisha Adamu waɗanda za a ɗaura wa aure ranar Asabar mai zuwa kofar gidan ma dawakin Kwantagora da karfe 2:30 na rana. Allah sa a yi a dace ya kuma ba da albarkar zaman tare. Yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.